السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يجد مكسابا فاتي قبا ذكرات تاريخ صحبا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يجد مكيتك من اللتافين رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ربوتا من فضيلة الشيخ سعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. أيو زام تجبا دقا إند مكتايا أتكن تاريخ صحابنا من درجة واند الله تبارك وتعالى يباك قرف حالين قدن دنيا da watsi da al'amuran duniya sai al'amarin addini da jihadi da tsoron Allah. Wannan sahabi kine Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, wanda yayi sufanci na gaskiya tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waliyan Allah na gaskiya, ba ƴan kame-kame ko ƴan tuwa-tuwa ba. A yau a darasinmu na 87 za mu tashi daga inda Imamu Zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa kana radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghifari ya kasance yufti fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum, yana bada fatawa a zamanin khalifancin Abu Bakr bin Abi Quhafa shekara biyu da wani abu, da zamanin khalifancin Umar ibn al-Khattab shekara goma da wani abu, da zamanin khalifancin Uthman bin Affan shekara goma sha biyu da wani abu. Yana ɗaya daga cikin sahabbai masu ba da fatawa saboda iliminsa da fahimtansa ga addinin Allah. Saboda haka malami ne kuma wanda ya fahimci Qur'ani, ya fahimci hadisan manzon Allah, sannan kuma ga tsoron Allah. Wa kana ra'san fi zuhudi, lalle jagora ne wajen gudun duniya. Wannan mu kuma yanzu ba ma iya yi, tunda kowa za a ganki fes-fes. Ko da baka ci wani abu da magariba ba, dai za a ga alaman kaman ka ci kwai da yamman nan, kuma kana shirin cin tuwon sama bita da daddare. Amma ka ga mutum a ya mutse yana da wahala, sai dai in baya da shi. Shi ya sa aka ce zuhudinka da tsoron Allahnka sai idan ka mallaki abu ka fi ƙarfinsa. Shi ne in ka yi zuhudu to tsakani da Allah kenan. Amma kana nan shajaran majaran, idan za ka sai yaji su taro ma, sai ka shirya, sai ka kwana biyu kana tari, ka zo ka ce kana zuhudu. Jolof ɗin nan da ake ci sai da ruwa, ake da ruwan fiyo wata, sannan yake wucewa idan an haɗa da ƙyar, kake samun kuɗin sayansa, ka ce kana zuhudu. Ai, sai in ka samu kuɗin shinkafa da wake da miya da farfesun kaza da kuɗin five alahim, to in ka zo ka kauce ka ce a'a, bani garau-garau ɗin nan, na tuna da duniyan ma mecece, bari in ci garau-garau, ku bani fiyo wota. Amma lokacin da liman ya zo, liman yaya, ai ni ma zan saya abinci ne, to ku ba da liman shinkafa da wake da farfesun kaza da five alayu, babban ma za ku kawo liman.
kaga shi ya hana kansa ya bada wani wannan ya gode yana da iko yana da halin da zai haka amma bai yi ba wani abin da zai baka mamaki sai ka je musamman Saudiya wajen sayan abinci so sun fi yin haka kaga mutum ya sayi wani dan faro-faro hakan nan haji tal zauna anan kasan wajen abinci ne ba ko mi dogon yaren da aka yi za a gani wajen abinci zai kira masu sai da abincin masu ba da abincin ya ce haji aka ka ko ba a ce maka tel wato kullahun ka za ka zaɓi kai ma ka sani sai a tambaye ka me kake bukata ko sai a kawo maka manual din yadda za ka duba ina jin manual ne ko menene suke kiransa sai a ga yawwa benu kun zan wai turancin ma haka ne kowanne da nasa to za su kawo maka in ka duba ka gaba ka gane abun nan ba ka ce shinkafa a ce shinkafa kaza me kaza ce shayi ya ce madara wato shayi ma da madara madara halif idan baka gane ba ma zai dauko maka shi wannan shi ba ruwansa ko abu guda goma kafala zai biya kaga zuhudun gaskiya kenan amma baka da siti kana zuhudu wannan akwai question mark wanda yake tsakaninka da ubangijinka don Allah shi ne ya san gaskiyanka na'am saboda haka wa kana ra'san fi zuhudi lalle jagora ne wajen tsoron Allah za mu ga bayani a gaba sannan kuma wasidiki mai faɗin gaskiya ne saboda mai saboda bai da kwalayi ko yanzu Allah ya yi ka malami baka da kwalayi ko a gaban waye za ka faɗi gaskiya mu abinda ba mu iyawa kenan ni yadda nake kwasan jami'a zai yi wahala ina je gaban gwamna in zurara gaskiya gaba daya kauce-kauce aka zan yi mutu kwarai da gaske saboda ba wanda yake so ya sha wahala ba ma iyawa amma wanda bai damu da duniya ba bai da kwalayi ba ruwansa ba abin da ya dame shi zai fada maka gaskiya kawai za ka yi ka yi kuma ba tare da ya tozarta ka ba tun da akwai hadisin ruwayoyi da dama na Abu Dharr bin al-Ghifari da sauran sahabbai wanda aka ce shugaba inda za ka fada masa magana ja shi gefe ka fada masa idan ya yi ka yi nasara idan bai yi ba ba ruwanka da shi saboda damuwansa ne in ya je takin alkiyama shi zai amsa tambayoyi annabi ya yi ta gargadi ma Abu Dharr ya ce kada ka kuskura ka jagoranci kowa shi ya sa shi daga matarsa sai yayansa kuma annabi ya ce wala tawallayanna mal yatimin kada ka kuskura a baka rikon dukiyar maraya ka rike saboda annabi ya ce masa innaka dha'ifun kana da rauni shi ya sa kawai ya shiga layin zuhudu ya hakura tunda annabi ya riga ya fada masa in an ba shugabanci ba zai iya ba ya ce a nan duniya za ka yi ta haba-haba da ita amma a ranar ta cikin alkiyama khizyun wa nadama ce ba za ka iya ba da amsa ba to dalilin da ya sa ko an masa tayi na abu zai ce a tunda already annabi ya riga ya fada masa ya haƙura kaga wannan ya gwada yana cikin manyan sahabbai amma waɗanda kuma su tsarin shugabanci ba nasu ba ne tunda already annabi ya fada masa ya ce masa innaka dha'ifun akwai lokacin da yake tafiya da wani yaron sa yake na sai zazzagi yaron kun san su larabawan suka ce zagi wato ya danganta ba irin zagi irin namu ba don zagi irin namu za ka ji dattijo ko tsoho ya yanko zagi wato kai sai ka zauna ma sannan ka haddace zagi sai ka zauna wato dama yana gwada cewa wato wannan tsohon kawai shekaru ne Allah ya baki amma riƙaƙƙen nan iska ne don waɗansu kalmomin bai kamata a ce suna fitowa daga mutumin da yake da shekaru ba to ba irin wannan zagi yake magana ba dai ya wulakanta shi sai annabi ya ce Allah sarki ya ce ikhwanukum yan uwanku khawalukum yan uwanku ne bi ma'ana yaranku yan uwanku ne wallahi kaddaran Allah ne ya sanya su a hannayenku sai ka kyautata masa, in ba haka ba ran tashin kiyama sai Allah ya tambaye ka. Wannan fa yaronsa ne, ya ce tun daga ranar in ya sayi riga zai saya ma yaronsa, rigansu babu bambanci. In ya sayi abinci ko zai ci abinci, abincin da zai ci shi ne yaronsa zai ci abinci, irin abincin da zai ci shi ne. Wani ya gan shi daga bayan wasu shekaru ya ce, wannan ko ɗanka ne ko me? Ya ce, ai yaro na ne. Ya ce, na faɗa masa baƙar magana ne, annabi ya faɗa mini maganan da har yau ban manta ba. Tun da annabi ya kalle ki kafin ya yi masa gargaɗi sai ya ce, inna kamru'un fika jahiliya. Abu Zar ya ce, kai mutumin, ya ce, kai wannan mutumin har yanzu akwai jahiliya a tattare da kai, wauta irin ta jahiliya. Ai kamar yanzu ne ka kwaɗa wani kirme ka ce ja daga nan ba kauye kawai, har yanzu a ce akwai ningance a jikinka ba kauye kawai. Ai kaga an gama da kai. Allah ya kyauta. To shi ne ya faɗa masa wannan. Wannan yana nuna mana cewa duk girman mutum, duk wani matsayin da yake, ana iya samun waɗansu kurakurai, amma ba zai danne matsayinsa da martabansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan banda mutanen yau, musamman 'yan social media, da ma wanda ba sa social media din, idan neman ya abin kirki ba za a yayata ba, amma ana samun kuskure a rinka yayatawa kenan. Shi yasa Allah yake barin ku tsiya da tsiya, kuke wayewan gari ku zamo matsiyata duka, saboda ba abin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mu musulmi muna da matsala, da muna bin karantarwar Qur'ani, muna bin karantarwar manzon Allah da ba haka ba. Waɗanda suka fi karkacewa mu ne, saboda idan mutum ya yi laifi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye shi ma ba bayyanawa. In Allah ya riga ya ɓoye masa sa'a ya yi, wani zai shekara da shekaru yana saɓon Allah ba wanda ya sani. In ya tuba ya yi taubatan nasuha, Allah zai gafarta masa. Kai kuma da kake yayatawa sai Allah ya jarrabe ka kuma ya kama ka da wannan laifi, shi ya shiga aljanna, kai ka shiga wuta. Yasa nake tausaya ma 'yan siyasa masu guga na social media akan ƙarya, suna cin mutuncin waɗansu akan ƙarya kawai don buƙatar duniya. Ko a duniyan ma a ƙarshe sai Allah ya haɗa ka da wulaƙanci. A lahira ba abin da za ka samu. Wa ma laka fil akhirati min nasib aw min khalaqin. Allah ya kyauta. Wasidiki Abu Zar al-Ghifari ma'abucin gaskiya ne. Wal ilmi wal amal, ga ilimi ga aiki da shi. Kaga inda muka bambanta kenan, kwarai da gaske. Mu a yanzu akwai karatu kan, amma aiki fa sai mutum ya yi sa'a. Qawalan bil haqqi, me yawan faɗin gaskiya ne. La ta'khudhuhu fillahi lawmatu la'im, zargin mai zargi ba ya kama shi saboda Allah. Ala hiddatin fihi, kuma ba yi da sassauci. Hiddatin shi ne tsanani. Adaman ka samu talaka wanda ba yi da abun da ɗin, ai inda zai rike gaskiya ya rike abu, za ka same shi ƙanƙan kwarai da gaske, suka samu kwayi da sassauci. Waka shahida fata baitul maqdis ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ya halatti yakin da aka yi na baitul maqdis. Don a zamanin Umar ɗan Khattab ne aka ci baitul maqdis, wato nan inda Falastinawa suke da Isra'il. Zamanin Sayyidina Umar aka yaki wajen, aka dawo da su ƙarƙashin musulunci. Akwai labarai da yawa ga wanda suka karanta tarihin musulunci, abubuwan da suka faru. Wa qala al-Waqidi, al-Imam al-Waqidi yace, kana Abu Zar, Abu Zar ya kasance hamil ra'ayati Ghifar yawma Hunain, ranar da aka yi yakin Hunain. Allah ya ambata cikin Qur'ani wa yawma Hunain, lokacin da musulmi suka yi takama da yawansu, sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su kwarai da gaske. Aka bar annabi a can, ai mun karanta ko? Mun karanta. Na gaba suka yi ta tserewa suna komawa baya. Manzo Allah yana ce, me yake faruwa? Manzo Allah ki bai gudu ba. yana da kutsawa yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sahabban da suke rike da akalan rakumin annabi suna jawo ki saboda inda ake harbo kifiya kifiyoyi wajen manzo Allah yake tafiya warai da gaske shine wani malamin tarihi yana cewa wai ai shi annabi ne akwai kariya na musamman amma sahabi yace in kaga kifiya ka gudu saboda mutumin yanzu ne tserewa zai yi waye kamata ya je inda ake harbo kifiya da yawa liman kola dai shine zai fara gaba tunda ya kowa masallaci ma ai ladan shi yake fara zuwa saboda haka Abu Zarin al-Ghifari shi yake dauke da tutan kabilan bani Ghifar a yau mahunai shi ya rike tutan su walamma aslama radiyallahu anhu lokacin da Abu Zarin al-Ghifari ya musulunta raja'a ila baladihi aw biladihi ya dawo zuwa ga ƙauyukansu a can bayan mun karanta fa qama biha a wajen ya zauna hatta madat badurun wa uhudun wal khandaq sai da aka yi yakin badar da uhud da yakin khandaq lokacin dubbe zo ba kun ga wani abin mamaki yakin badar an yi baya nan yakin uhud an yi baya nan khandaq ma ghazwatul ahzab an yi baya nan amma kuma gafi ana ambaton sa ai kaman Abu Huraira ne Allah shi kare yadda da shi kuma za mu samu tarihin sa nan gaba ya musulunta yake kara ta bakwai bayan hijira zaman da ya tare da annabi a binnin madina ke karu uku ne kacal amma ruwayoyin hadisi kuma shine yake kan gaba kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha warai Abu Huraira ta sa'adun jabirun anas sidiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar Abu Huraira shine kan gaba ai kwatankwacin yanzu ne za a gani ya fito tuntunin ya zo yana ta karatu amma Allah bai baki karatun ba sai daga baya wani shi kuma sai ya fito sai Allah ya baki karatun ko ka daɗe kana karantarwa kana ta jagorantar mutane Allah bai sa ka yi suna ba amma wani ya fito daga ƙauyensu ya fi ka suna mutane nawa ne suke ruɗewa wajen neman kuɗi ba su yi kuɗin ba sai ga yara ƙanana kuma suna ta fataka da kuɗi ai shi yasa lokacin da kafirai suka ce me yasa ba saukar da Qur'ani ala rajulin min al-qaryatayn azim me Allah yake ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ikatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un in Allah ya riga ya rabar su shikenan sai dai ka hakura dun kun san yan shiya suna cewa wai ya za a yi mutumin da ya zo a shekara ta bakwai bayan hijira ya zauna da haretar annabi shekara uku a ce wai ya fi kowa yawan hadisai su ba su yadda ba saboda su suna amfani da hankali barai da gaske Qur'ani su fassara da tawili hadisi wanda ya yi daidai da ra'ayinsu su yadda wanda bai yi daidai da ra'ayinsu ba su ki yadda yasa wata fitinan da suna goyon bayan temporary marriage sai aka samu Ali ibn Abi Talib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan da suka haramta temporary marriage kana mataki na uku sai hankali duk abin da zaka zo ka kwatanta shi da hankali akwai matsala warai da gaske alam tara kayfa qala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijinka yayi da ma'abuta giwaye ba alam yaj'al kaydahum fi tadlil bai sanya makircinsu a cikin bata ba ba su ci nasara ba wa arsala alaihim tayran ababil ya aiko musu tsuntsaye jama'a tarmihim bihijaratin min sijil suna jifansu da duwatsu na wuta sai Muhammadu Abduhu ya ce na wuta kuma ya za a yi tsuntsu ya ɗauki dutsen wuta ya ce kai a koma fasarar nan bai yi ba saboda ya kwatanta da hankalinsa don ya ga sharifi shi kuma ya kama wuta ya za a yi kenan kai akwai wanda ba sharifi ba yanzu wutar lantarki sai ya kama maka ya rike kai in ka rike mutuwa za ka yi amma shi bai mutu ba kuma in ka bincika sai ka samu kakansa ma wani dodo ne
shi kaga ma ko biyo wan zuriyan layin zuriyan annabin ma bai biyo ba
to yasa ba amfani da hankali abinda ya tabbata to shi yake ambatawa na'am don haka bai halarci yakin Badar ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama waɗanda suka halarci yakin Badar bai halarci yakin Uhud ba Allah ya gafarta mu duk waɗanda suka yi kuskure a yakin Uhud bai ambace wato bai je Khandak ba wahalan da aka sha wa zulzilu zilzalan kadida kamar yadda Allah ya ambata sai daga baya sun makadimal madina sannan ya zo binnin madina kamar yadda imamul waqidi ya ambata min mawa'izihi yana daga cikin wa'azozin da yayi yayi wa'azozi masu ratsa jiki ga abin da yake yace an Sufyan al-Thawri an karbo wannan hadisi ko wannan asari daga Sufyan al-Thawri qala qama Abu Dharr al-Ghifari inda al-Kaaba Abu Dharr al-Ghifari ya zo dakin Kaaba sai ya tsaya wa kala yace ya ayyuhan nasu ya ko mutane ana jundubul ghifari ni ne Abu Dharr al-Ghifari ya faɗi ainihin sunansa halummu ila al-akhi an-nasihi shafi ku zo zuwa ga dan uwa mai nasiha al-shafiq mai tausayawa faktana fahunna su sai mutane suka taru da man suna jin labarin sa amma in ka ganki sai ka ce baki bane in ka ganki sai ka ce baki bane saboda haka sai suka taru sai ce ara'aytum ku bani labari law anna ahadakum da ta dayan ku arada safaran yayi yunkuri zai yi tafiya alaysa yattakhidhu min az-zadi ma yuslihuhu shin ba zai riki guzurin da zai taimake shi ba wa yuballighuhu ya isar da shi inda yake so ba qalu bala mutanen da suka taru suka ce haka ne kala sai yace inna safara tariqil qiyamati abadu ma turiduna yace to tafiyan hanyan zuwa alqiyama wallahi ya fi nisa daga abin da kuke nufi fa khudhu ma yuslihukum ku yi kokari ku riki abin da zai gyara muku wannan tafiya ta alqiyama ta lahira qalu sai suka ce wa ma yuslihuna to me zai gyara mana qala sai yace hujju hajjatan ku yi aikin haji na musamman idan mutum ya yi aikin hajin farilla to ana son ya samu dama yi na nafila abin da yake nufi kenan ku yi aikin haji na musamman li azaimil umuri saboda manya-manyan al'amura ranar tashin alkiyama wa sumu yawman shadidan ku yi azumin nafila a rana mai tsanani shadidan harruhu wanda tsananin zafinsa yana da tsanani litulin nushuri saboda lokacin da za a ɗauka wajen tattara mutane da hisabi a ranar tashin alkiyama saboda in ka yi azumi a rana mai tsananin zafi to ko da akwai tsananin zafi a alkiyama za ka samu sauki kwarai da gaske lokacin da rana ta zo ƙasa-ƙasa ba za ta dame ka ba yana nufin ka tattara ayyukan wato nafila na azumin nafila bayan ka yi aikin haji tawafi ga ɗakin Kaaba da waɗansu abubuwa da ake a lokacin aikin haji su ma na nafila na farilla yana nan in kana da hali kamar yadda azumin watan ramalana yana nan idan akwai ka'idodin to bayan ka yi na ramalana kuma ga na nafila ya ce wa sallu raka'ataini ya ce ku yi sallan nafila raka'a biyu katal fi sawadin layl a cikin duhun dare li wahshatil quburi ya ce saboda kadaitaka a cikin kabari saboda in ka tashi irin karfe biyu karfe uku lokacin wawaye suna ta bacci karfe hudu ka tashi kai nafila raka'a biyu to wannan zai taimaka maka za ka samu natsuwa a cikin kabarinka babu abinda zai razana ka wannan ya faɗi mafi karanci ne saboda sallar nafila cikin dare Allah ya yaba wa bayin Allah ya ce kalilan minal layli ma yahjaun sannan kuma ta tajafa junubuhum alil madaji yaduna rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka suna kokari ko kaga wannan suna na farilla sannan kuma suna na nafila domin su samu sauki ya ce wa kalimatu khairin taquluha ya ce ka rinka faɗin alheri don ba a son mutum ko wace kalma zai faɗa ya faɗi maganan da ba ta da daɗi wajen zagin mutane ko aibanta mutane ko kushe mutane ba alheri ba ne gaskiya dama annabi ya riga ya faɗa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan ka fadi alheri ko kai shiru. Yace to kalma ta alheri wanda zaka fade ta aw kalimatu sharrin taqutu anha, ko kuma idan sharri ne to kai shiru kar ka fada. Ne kofi yaumin azim, saboda tsayuwa ga rana mai girma. To shi ne rana mai girma, ranar takin alkiyama. To Allah ya kare mu.
Tasaddaq bimali,
idan kana da dukiya kai sadaka daidai gurgudu, ba ce ka kwaso dukiyanka ka bayar gaba ɗaya ba. Wa yasalunaka madha yunfiquna qul lil afwa, manya-manyan bukatunka ka riga ka gama da su. Bukatun duniya fa ba za su kare ba, ba za a iya gamawa da su ba. To wanda ma baya da gida yana da buri, ya fi na mai gidan. To balle mai gidan a ce bukatu za su kare. Wani lokaci idan ma ka samu rara da yawa, ko abinci ko kayan miya ko menene, sai ya za ka yi ka ajiye, tunda kullum taki suke yi. Ko da yake a fahimtar Abu Zarin al-Ghifari, ka ajiye abincin gobe ba daidai ba ne. Amma da dabbobinka ka rinka yin kiwo, kana samun dan nono da madara, ko kana dan amfani da lokacin da ka zo za ka nemi abu kawai sai ka neme shi gadangada, kana gama amfani da shi shikenan. Tunda waye yake ya baka tabbacin cewa za kai gobe? Ina masu ajiye abincin wata guda ko na watanni shida? Waye ba ku garanti ya tabbatar muku cewa za kai wannan lokaci? Ai inda ka dogara ga Allah kawai, in ka tashi ka nema. Kowace rana idan gari ya waye, dama Sayyidina Umar ya fada, da annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum min as-sama'i kama yarzuqu at-tayra tabdu khimatan wa taruhu bitana, da kuna dogaro akan Allah, hakikalin dogaro da Allah zai rinka azurta ku daga sama, arziki na musamman, kamar yadda yake azurta tsuntsaye da safe za su fita cikinsu a dami ba komai, amma da yamma za su dawo sun koshi ko sun ga abinci ba za su ci ba. To su waye masu irin wannan tawakkali? To ni dai na san da ni da na'ibai na ba mu ciki. Ga gaskiyar zance ne, ba mu ciki. Tunda in na samu dama zan sai buhunan shinkafa an ajiye. In na samu dama zan sayi katan-katan ɗin magi ma an ajiye, da jarkan man gyaɗa ma an ajiye. Ko da wani ya zo ya ɗan maza ma zan ce a yi haƙuri, abubuwan haka suke, tunda kullum taki suke, ba ma iyawa ƙwarai da gaske. To ai kaga tawakkalin ne, gaskiya akwai ƙaranci wajen tawakkali. Ka lura duk mutumin da yake da tawakkali sai ga kuma Allah ba zai kunyata shi ba. Yanzu da za ka samu mai tawakkalin nan yana ka ce wallahi 1000 nake abin nan, ya ce wallahi 1000 kenan nake da abin nan, amma ga ki ina neman 1000 da Allah zan yi abu kaza ne ko zan ci kaza zan sayi kaza, sai ce ah ga 1000 amma ita ke dan a wajena, amma dai ga ki je ka, wallahi sai ga Allah ba zai kunyata shi ba. To in ka dage ka jaraba haka ka gani, in ka dauki dan kudin duk ka bayar kafin ka isa gida ko cikin dare, sai a ce to shikenan ga naira 100,000 daga wajen Dangote. Sai ka ci gaba ko ta inda ma baka tsammani, sai ka shiga zauren gidanka kai tuntube da abun nan yadda mutanen da suke yi, kai tuntube da wani abu, ka ce ku kawo haske ni na yi tuntube da wani abu, sai baka ma da wuta, sai an zo kawai sai a ga tarin kudi ne aka turo aka kawo zaurenka aka ajiye maka. A ka taba jin mai gida ya yi tsuntuwa a zaurinsa? Ai ba zai yi ka yi tsuntuwa a zaurinka ba, don zai fi kusa ga fahimtar cewa wani ne ya ajiye. Akwai masallatan da aka yi su akan aji, akan ware wajen kyauta, duk abin da ka gani a wajen in kana bukata ka dauka. Ko a yanzu a duniya akwai waɗansu masallatai haka sukan yi haka, duk abin da ka gani a wajen ka dauka. Ƙwarai da gaske, domin wanda yake ba da sadaka baya son shi a ga lokacin da yake bayarwa. Suna fassara cewa mutumin ta tasaddaka bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sadakan da zai bayar da hannun damansa hannun hagun bai san abin da yake bayarwa ba. To shine a boye, baka san ma waye baka ba. To gaskiya wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa da muna da tawakkali na hakika to da zamu samu sauki. To amma fa in ka ji abincin ko baka yi haramun ba, shi ma wani nau'in tawakkali ne, sai dai bai kai wannan ba a kwarai da gaske. Na'am. Saboda haka Abu Dharr al-Ghifari yace musu wa kalimatu khairin, ko fadi kalma ta alheri ta kuluha, wanda zaka fade ta ya kai mai hankali, aw kalimatu sharrin, ko kuma kalma ta sharri ta kutu anha, wanda zaka yi shiru gabarinta, liwuqufi yawmin azim, saboda tsayuwa rana mai girma, ranar takin alkiyama. Tasaddaq bimali kai sadaka da dukiyanka, la'allaka tanju min athiriha, lalle ba mamaki za ka kubuta daga tsananin taranin takin alkiyama, saboda duk abin da ka mallaka ranar takin kiyama sai an tsayar da kai kwabo, sai an tambaye ka ina ka samu, ina ka kashe. Kun ga ku ya yinki, yasa aka ce a ranar talakawa murmushi za su yi ta yi, don ka je ka tsaya ma kana kallo za a ce kai talaka, me zai yadda ka wuce aljanna da Allah? Aka isa a yaushe za ka tsaya kana ta kallo, kana ce cam yanzu wani kenan ana ta masa lissafi, saboda haka mala'iku za su je waya wuce talaka, saboda nan ba wajen ka bane. Ranar da talaka zai murmushi ya yi farin ciki, sai dai kuma mutane ba su son talauci. In ɗan Najeriya in ya ji wannan zai ce wallahi ya Allah gara ka bani kudin ya zo a tsayin da ni a kiyama. To amma a tsayin da kai a kiyama za ka tsallake, sai ka rinka haɗawa da addu'a, ya Allah ka bani dukiyan da za a tsayar da ni a kiyaman, amma kuma zan wanye karshe zan tafi aljanna. Kaga sai ka ƙarasa addu'an gaba ɗaya. Kuma ij'al ad-dunya majlisaini, kai kokari ka sanya duniya kamar majalisa ce guda biyu, majalisan fi talabil halal, majalisa na neman halal, wa majalisan fi talabil akhira, ɗaya majalisan kuma na neman lahira. To duk abinda baya cikin waɗannan guda biyu shirme ne kuma baka bukata. Shi yasa a gaba yace as-salisu na uku, yadurruka wala yanfa'u, zai cutar da kai ne ba zai amfanar da kai ba, la turidhu, kuma baka son sa, baka da bukatar sa. Saboda haka ko dai kai abinda zai taimaka maka wajen tabbatar da halal a duniya, kaga ba hana ka neman kuɗi ba, ba hana ka noma ba, ba hana ka kasuwanci ba, ba hana ka kiwo ba, ba hana ka sana'a ba, kaga zaman kake wando wannan yana gwada girma, ba ya da amfani, saboda zai cutar da kai ne ba zai amfanar da kai ba. Balle ma masu zaman kake wando in banda gulmace gulmace da hasada da maganganun kila wa kala ba abinda suke yi. To kaga akwai sharri da yawa ciki. Yace ij'alil mala dirhamaini, kuma in ka samu dukiya ka kasa gida biyu kamar dirhamai guda biyu. Dirhaman tunfiquhu ala iyalik min hilli, yace ɗaya ɓangaren ka ciyar da iyalanka, domin a ka'ida ba yadda za a yi mutum ya zo yana da hali ya rinka kuntata ma iyalansa, kuma yana ba da sadaka a masallaci wa sauran mutane, ya kai ba kai ba. Tunda annabi ya ce ibda'i man ta'ul, ka fara da wanda kake ɗaukan nauyi. Saboda haka matanka da ƴaƴanka da iyayenka waɗanda kake ɗaukan nauyi, sai kuma ƴan uwanka waɗanda baka ɗaukan nauyinsu, sannan sai sauran jama'a. Ba zai yi ka wadatar da kowa da kowa ba. Ni yanzu fitinan da muke fuskanta a yanzu, sai ka samu ɗan uwanka hankoron da yake yi a kanka, kwarai da gaske yana da dukiya amma yana cikin wahala. Kuma in ka bincika duk abubuwan da kake yi ma sai ka samu rainawa yake, ana samu ko ba a samu. To balle kuma aboki, don kun tashi tare kun yi komi tare, to sai Allah ta'ala ya kaddara ki mai arziki ne, kai matsiyaci ne, ya kai iya ko raba dukiyan ya yi gida biyu ya baka, tunda Allah ya maka tambarin tsiya, waka kulin zai kare. Amma mutum yana ce ai kaza 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 kaza, ai ba haka bane. Kana dan uwa zuwa abinda aka baka ka tsaya ka gode wa Allah, wanda baya bayarwa kuma an ce ya ji tsoron Allah ya bayar. Amma dai iyalai su ake fara kulawa da su. To in ka samo ɗan naira 20,000 ɗinka, ka zo ka yi fetalin ɗin basu sukan gidanka, sai ka tambayi iyalinka ita kuma yaya, kai ko da yake mata a yanzu su fa suna ɗebowa da faɗi, yadda mata suke ɗebowa da faɗi ma Allah ya fi na mazajensu. To ya za ka yi da ita? ka kake naira 10,000 a gida, sai ka ce to ainihin matar gida ga naira 5,000 ke maki je ki danyi hidimominki, ni zan dauki 3,000 in yaso 2,000 kuma ko makwabta ko kuma yan uwa, tunda akwai dangi da yawa da menene masallaci ma za su samu ko dan 500 ko 300 daga ka kasafta ga nawa ka samu in ba ruwanki ke dai ki rike 5,000 don ka faɗa mata naira 2,000 kirin ka samu in dai kafin ka kashe kudin ita fa za ta fara hukuncin cewa to kana da rabi tana da rabi. Kai da kake da rabin za ka yi hidiman gida, bayan ka yi hidiman gida za ka yi na komai da sauran, ita kuma 10,000 wannan nata ne tunda ita ce matarka, mai yiwuwa ma shekaru sun yi yawa kuna kama tare da ita. Ya za ma ta lokaci sai a hankali, su ba su iya samu ba, wallahi suka buɗe cikinsu sai ka ruɗe gaba ɗaya. To kaga kai ka san yadda za ka yi cikin hikima, amma dai su ne ake fara ainihin wadatar da su kafin a tsallaka wa dirhaman tuqaddimuhu li akhiratik, sannan ɗaya ɓangaren kuma ka gabatar wa lahiranka saboda ayyukan alherin da za ka yi. Wa salisu na uku, ya duruka zai cutar da kai ne, ka sai tarawa ba ji ba gani wala yanfa'uka, ba zai amfane ka ba, la turidhu kuma ba ka buƙatarsa. Dun ba mamaki sai ka tara ma idan yara mutanen banza ne ko ƴan iska ne suka gada, to za su yi abin da suka ga dama, wanda za a yi ta rubuta maka zunubi babu lada. Allah ya kyauta. Tumma nada bi a'la sautihi, sannan sai Abu Dharr al-Ghifari sai ya yi ɗaga murya, tunda daman yana wa'azi ne, ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, karkatalakum hirsum, lalle kwaɗayi ya kake ku, la tudrikunahu abada, ya ce kuma kwaɗayin nan na buri ba za ku taɓa riskansa ba har abada. Duk abin da kake so ka mallaka a nan duniya ba za ka mallake shi ba, wallahi kafin ka ankara sai dai ka ji ana ce a kawo ƙasar nan nan, a kawo ƙasar nan nan, ka riga ka tafi. Duniya ba gamsuwa da ita, inda za a gane ba gamsuwa da ita, za a ga mai shekara 95 inda yana da hankali ko mai shekara 80 yana son ya ci abu mai daɗi, yana son ya zauna a cikin abu mai daɗi, sannan kuma yana son ya samu lafiya, yadda ya ga samari suke harbawa shi ma haka yake so ya harba. Aba ka ji tsoho tuntunin harba wanda yawa bai ishe shi ba, bayan ya tsufa ma yana son ya yi wannan. To inda za a mayar da shi, to haka yake son a yi ta mayar da shi haka, a yi ta mayar da shi haka, duniya ba zai yiwu ba, tunda mutuwa tana nan tana jira. To ko tara kuɗi ne, wallahi in mutum yana tara kuɗin yana tara kuɗin ya ringa tarawa kenan, zai kira sakatarensa ya ce yanzu muna da nawa, ya ce miliyan 100, amma mun yi predicting cewa daga nan zuwa next year za mu samu miliyan 100 da akirin, yana nan shekaransa 85, ana masa wannan lissafi shekara mai zuwa miliyan 85, to shekara mai zuwa kuma miliyan nawa, miliyan 120 da wani abu, miliyan 140 shekara mai zuwa fa, to shi kenan sai Allah ya yi ta jiranka ko mala'ika ya yi ta jiranka, mutuwa sai ta jiranka, ba za a ɗauke ka ba sai ka gama cimma burinka, to ba za ka cimma ba. Shi ne abin da Abu Dharr al-Ghifari yake faɗa, saboda haka mu sassauta abin da ka samu ka gode wa Allah, abin da baka samu ba ka maida al'amari zuwa ga Allah, to wannan ya fi maka sauki. Dun ko duk duniyar nan aka tara maka, wallahi ba za ta maka ba. Ka lura mutumin da ya zo ya takarar kansila, aka zaɓe shi ya tsallake lafiya in an kwana biyu, sai ka ji ya zo yana neman ɗan majalisa, idan ya samu ya tsallake in an kwana biyu, sai ka ji yana neman kantoma ko ciyaman ɗin ƙaramar hukuma, yana tsallakewa sai majalisar tarayya, yana tsallakewa sai majalisar dattawa, yana tsallakewa sai neman gwamna, yana tsallakewa sai neman shugaban ƙasa, idan bai samu ba an kwantara ki zai zo ya nemi minista ko ciyaman ɗin wani waje, sannan ba zai ban neman shugaban ƙasan nan ba har lokacin da ƙasa zai sauka a kansa. Wannan layin yan siyasa kenan. To mutumin da yake kasa kaya akan teburi in an kwana biyu zai samu abin da ake kiransa cat-cat, shi ne kamar kwantena na ainihin langa-langa, idan an kwana biyu ya koma kwantena na katakon mahogani, sannan an kwana biyu ya koma na ainihin wannan abin da za a yi na bakin karfe na ayon,
wanda kaga yafi na kata kun mahogani sun an kwana biyu yana neman shago a central yana nema a laushi yana nema a wunte yana nema a railway yana nema a muda lawal yana nema a waɗansu shopping complex sun an kwana biyu yana son ya sayi jifatu gabaɗaya to in an sayar masa ma da jifatun ya mallaki jifatu to kuma an kwana biyu sai ya ce yana son shi ma a rinka a ce yana da rijiyar mai yana da depot iri daban-daban ana jinsa a Afirka ana jinsa a duniya to ina za ka je tunda mutuwa tana nan tana jira a zuhudu a zahir wannan wa'azi ne na Abu Dharr al-Ghifari mun lura za mu ga yana kawar da mu gabarin duniya yana kawar da mu gabarin tara abubuwa mu maida hankali zuwa ga abin da ya shafi lahira to sai tsoron Allah az-zahir lalle Abu Dharr al-Ghifari yana ɗaya daga cikin masu tsoron Allah an Abdullah bin Samit an Abdullah akwai bin ni ana wabe sa ba an Abdullah bin Samit an karbo ainihin asali daga Abdullah bin Samit kale yake dakaltu ma Abi Dharr ala Uthmana a zamanin khalifancin Uthman bin Affan sun ta rigima ba ɗaya ba ba biyu ba da Abu Dharr al-Ghifari kwarai da gaske an ta rigima da shi sun zaun lokaci haka yake samu saboda wanda bai damu da duniya ba bai damu da mulki ba su kuma masu mulki suna da alaka da shi ko za su rinka jawo shi to fa wani lokaci sai an ji rigima iri daban-daban amma ba mai tozarta wani saboda yana wani waje maganganu suka yi yawa shine Uthman bin Affan khalifa radiyallahu anhu yake ya kira masa Abu Dharr al-Ghifari suka shigo wajensa falamma dakala lokacin da ya shiga wajensa hatara an ra'sihi sai ya yaye rawanin kansa kamar ya cire hulansa me yasa ya cire bari ku ji akwai dalilin da yasa ya cire sai ya cire rawanin kansa ya cire hulansa ya gwada ainihin kansa wa qala yace wallahi ma ana minhum ya amiral mu'minin yace wallahi ba ni daga cikin su ya kai amiral mu'minin yuridu al-khawari yana nufin khawarijawa saboda a lokacin khawarijawa wato sun nemi su yi karfi shine irin masu kawo maganganu sai suka ce ai Abu Dharr al-Ghifari yana cikinsu shine ya ce kira masa shi to annabi ya faɗi sifofin khawarijawa yace simahum alaman su at-tahlil shine aske kai suka mayar da shi suka yi tandal an san tandal ko gashi na fitowa za su yi tandal yanzu aka ce duk wanda zai zo ya aske kansa ya yi tandal in dai ba ranar da aka haife shi ba ne ko lokacin haihuwansa ko lokacin aikin hajji ko kuma matsala yake da ita to ba a son mutum ya aske kansa ya yi tak gaba daya alama ce ta khawarijawa kun san su kuma laraba suna da gaki wanda yake kwanciya to kaga mutumin da ya aske ai babban alama ce yasa yace ya kira ki yasa yana kigowa sai ya daga yace wallahi ba na cikin su saboda duk lokacin da aka zo za ka rinka faɗa ma shugabanni gaskiya inda za ka faɗa musu to su kuma masu kaiwa rahotanni iri daban-daban za su rinka kaiwa misali ko a yanzu idan aka ce baka tare da gwamna kwarai da gaske kowace irin magana za a faɗa masa ai na je wucewa na je yana tattattakan kanka ƙarya kake yi munafiki abin da zai iya faɗa yi kuma gwamna tunda ba kullum kake zuwa ka je kai masa fadanci ba ko ba za ka je ka faɗi bukatunka ba sai ce gaskiya ne ai shi yasa ma yake kaucewa shi yasa yake kyamata shi yasa yake kaza sannan bayan kwana biyu wani ya zo ya ce wai ai na yi sallar juma'a a masallacin wane tun daga farkon huluba har ƙarshe a kanka aka jira shi kuma zai ce na yadda gaskiya ne
amma in kullun kana zuwa gidan gwamnati waye zai kai gulman ka ko ya kai gulman ka za a wanke sai dai kuma akwai kaskanci kwarai da gaske duk wanda ya yawaita ziyara mu shugabanni zai kai musu sai Allah ya fitine shi kwarai dan dai zaka rinka shiga wajen su zaka je ka zauna za a zo cin abincin dare ga kwanukan abinci sun kai 10 sabu wa sai tibi da kanka ka tashi fita a baka 30,000 ko 50,000 gobe gibi gata ma haka titta ma haka to wani lokaci kawai kana ganin kana shiga gamman house kana fitowa wallahi wani talakan ya maka marinsa za ka yi ka ce talakan banza talakan gofi ni da nake cin abinci da gwamna ai fitina ne alhali kuma wanda za a bincika sai a samu ubansa talaka ne uwarsa ma talauci ne kashe ta amma yanzu yana zagin wani saboda me saboda abin da girman kai din da yake kansu yana neman ya hau kansa sai kamar wanda annabi ne yace man sakanal badiyata jafa in ka zauna a kauye kuma taurin zuciya za ka samu eh kwarai haka annabi ya faɗa al arabu ashaddu kufran eh kun zama lokaci mukan kawo dalilai waɗansu suna kawai sai su ce kaji fa suna zagin kauye ah to yanzu ko dan kauye ne kuka yi hannu da shi misali eh kuka yi hannu da shi ka ji wani kaushin nan ka wallahi yadda dan kauye zai rike ka daban ne in ba kai sa'a ba sai kashin ka yayi kara saboda rikewa zai iya ya ce ai in kai hannu da su ya ce ka ga na birane ne wallahi yadda ka san biredi haka suke gaba ɗaya duk ko kaga mutum da koshinsa yadda ka san doyan kudu haka yake to man sakanal badiyata jafa in dai zaka zauna a kauye babu karantarwa babu abun nan to zuciyanka kekashewa za ta yi kuma in ka lura zaka gani haka ne da rashin doro saboda wanda yake kawai shi ba ruwansa da in an ɗauke wuta zai tsaga shi yanzu kai ko aka ɗauke wuta fita daga masallacin nan ma aiki ne ko kana tsoron ka da kunama ta yi abin nan in babu fanka ga duhu kana zaune ka rinka dan kakkaɗewa ba ka san sauro ya cije ka shi kuwa dan ƙauye sauro 1,000 ma za su cije ki amma ba zai yi zazzabi ba saboda jikinsa gidigir Allah ya kyauta to wannan wani da ya bashin mun shiga wani abu daban ina fata an gane alkawari saboda ake kansu suke yi yasa da ya shigo ya ceto wato zargin da ake masa kariya ne kala ibn shawza ya ce ko da yake akwai na biyu lamba ta biyu kana hunaka ba'dul khilafi saboda akwai dan sabani fi wujihatin nazar wajen ainihin waɗansu al'amura baina abi zarin wa usman radiyallahu anhuma tsakanin abu zar da usman ibn affan akwai sabanin fahimta in yana cewa mutane kar su ajiye abinci usman ya ce ya za kai ka hana su su ajiye abinci kai ba shugaba ba kai ba khalifa ba usman ibn affan ya ce wanda ya samu dama ya ajiye abinci shi kuma yana ce yaya mutum zai ajiye abinci yana da tabbaci zai kai gobe ne jama'a ku ji tsoron Allah shi kuma khalifa yana ce to ni ne khalifa ni kuma na ce su ajiye yasa da ya nemi ya takura shi ya ce mu zauna cikin gari ya ce da Allah ka bani a ƙauye eh za mu gani ya ce shi ya zaɓi zaman ƙauye ya ci masa sauki to wannan sahabi ne wannan ma sahabi ne wannan jigo ne wannan ma jigo ne saboda in giwaye guda biyu suna faɗawa yake jin jiki ciyayin da suke wajen su suke jin jiki in ji hausawa ibn shawzab ya ce fi ma hum alhar ya ce alaman kawari jawa shi ne karajaye shi ne aske kai wanda sun kushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun zagi Ali bin Abi Talib da mutanensa sun zagi Muawiya bin Abi Sufyan da mutanensa kawari jawa kenan amma duk cikin su babu sahabi ba wanda ya zauna tare da annabi babu kawari da sahabi babu dun bayan annabi suka bayyana annabi ya riga ya faɗi sifofinsu qala lahu usman sai sayyidina usman ya ce sadaqta ya abu zar ya ce kai gaskiya ya abu zar wannan shi yake gwada cewa indai kana shugabanci kullum kawo maka magana kullum kawo maka magana ka kira mutum malam ya haya ka je bakin central market ka ce kaza da kaza ranan kaza ga watan kaza a ƙarya ne ranka shi da ni ga ma abin da nace to an kawo min kara kun je kun yi taro a wani waje ka zazzage ni ka mun kata-kata ƙarya ne ranka shi da dai waye faɗa maka a kira wanda ya faɗa maka sai dai su shugabanni kuma ba sa yin wannan wanda ya kai gulma kamata ya ka zaunar da shi in ka ce limamin UBK ya ce kaza to ka zaunar da ɗan gulman a matsayinka na shugaba na gwamna idan ka ce limamin UBK ya zo ya same ka sai ya ce ba zai zo ba a je a ɗauko shi za a je a ɗauko shi ya ce ga malaya haya ne shi ne ya zo ya kawo ya ce mini kaza da kaza da kaza ya ce kai malaya haya kana sahu na uku a masallaci na to kun ga duk shugaban da yake yin haka to duk waɗanda za su dinga kai masa maganganu za su faɗa masa gaskiya ne ko ba ka ba shi ma zai samu sauƙi amma ya ta haɗa ka da mutane kana ta jin haushinsu ka je ka gagara ma bacci kana jin haushinsu to wannan tsari ne na shugabanci kuma ga yadda ake gyarawa ga fatan shugabanni za su yi koyi da haka ya ce innama arsalna ilaika saboda haka na aika maka ne nace ka tattaro gaba ɗaya litujawirana bil madina domin ka zauna tare da mu a birnin madina ya ce tunda maganganu sun yawa ka zo kusa da mu qala la hajata li fi zalik ya ce don girman Allah ni ba ni da bukatan wannan ka bani ni ba na son zaman birnin madina tunda babu annabi ba zan zauna ba idan li ila rabaza suka yi ta jayayya sai ya ce to ka bani don Allah in je bayan garin madina a ƙauyen da ake kira wato ar-rabaza shine yanzu kaman nan mutum ya ce a to ni zaman bauchi ba zai yi ba ranka shi da dai amma ni ka banni a kangere dan je zaman kangere ko kuma ina ko kuma ya hakuri ranka shi da dai amma dai ga kafin madaki akwai wajen noma akwai wajen kiwo yawa babu duwa tunda za su hana ni walwala saboda haka a banni a wajen ranka shi da dai saboda in kana kusa da shugabanni wani lokaci ba za ku zo abin nan ba akwai sahabban da suka zauna mun san akwai wani da aka nada shi shugabanci aka zo za a yi sallan idi kun san sallan idi ana hutuba ne bayan sallah to mutane ba su zama sai su waza yabinsu su tafi sai ya ce a dawo da hutuban kafin sallan idi wani sahabi kuma yana nan kun ga akwai lokacin da aka yi shugabanci ba sahabban suna nan ma ba su ba saboda kowa da layinsa yanan da suka je sahabin nan yana nan sai ya ga shugaban nan yana kokarin zai hau minbari ya yi huduba kafin sallan idi sai ya ce ba haka fa ake yi ba sai ya ce kai an bar wannan sai ya ce ba haka ake yi ba kaman ka ce mu ranka shi dade ba haka ake yi ba sai ya ce kai malam an bar wannan tsohon yayi ne to da yake babba ne sai ya kama tufafinsa ya hana shi hawa yana cewa da kida ne fa ba haka ake yi ba ya buge sai ce kai an bar wannan da Allah ka bani ba sai dogon jayayya ba sai ya kale shi sahabin ya zauna ya gama huduban aka yi sallan idi ya hakura saboda in ya ga dama zai iya ballewa yana ballewa ko mutane za su bi shi za su samu rigima kun ga idan ba su da karfi da ke sahabin da magoya bayansa duk kashe su za a banza to musulunci yana lura da wannan sai ya hakura sai bayan an gama ya ce ni na ce maka ba haka annabi yake ba ya ce fa an bar wannan saboda shi mai zuwa zamanin annabi ba shi kuma wannan ya zuwa zamanin annabi ya ga an canza abu karfi da yaji ya sa ko mutane ba za su zauna ba haka za a yi huduba ce huduba bayan sallan gidi ba dole ne a saurara ba wanda ya ga dama ya zauna amma kar ya yi magana ya saurara wanda ko ba zai zauna ba to ya tafi amma kar ya yi surutu ka bari sai ka je can inda baka je kai ta surutunka sallar juma'a ma ba gani ana huduban wani ba zai zo ba sai ya ji za a tada ikama sai ya dauko dardumarsa ko da yake masallatan gargajiya su suka taimaka wajen wannan kullum fawqal bariya
wani kaza 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 inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun yaghfiru allahu lana wa lakum
to kullun ana yin wannan ka haddace saboda haka kowa sai ya zauna sai an tada ya kama sai dai huduban nan ne da muka saba je tun muna yara mun riga mun haddace kwarai da gaske ba sai azo ba amma huduban juma'a kafin juma'a ake ba yadda za a canza ta a ce za a maida ita bayan juma'a shi yasa in aka yi sallar juma'a aka ce fa iza qudiyatis salatu aka ce fantashiru ku watsaya bayan kasa ku je ku nemi yazikin Allah daga sallar juma'a in ka ga dama kar ka yi dogora zuwa ka je shagonka ka bude wajen kasuwancinka ka ci gaba da kasuwanci wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa na'am da jirgi yana son a kai shi bayan gari kala na'am sai Usman bin Affan ya ce na yadda da wannan wa na'muru laka bi na'mis sadaqa yace tunda ka zabi zama a kauye a bayan gari yace to na yadda amma akwai dabbobi na zakka da sadaka kaga du alaika wa taruhu duk satiya za su tatse maka duk yammaci za su tatse maka madara za a baka kala sai yace la hajata li fi zalik yace ranka shi da dai kai hakuri wallahi ba ni bukatan wannan yanzu za ka je ku tattauna da gwamna ya ce duk bayan sati biyu akwai kudi 50,000 za a kawo maka ko duk wata za a baka abu kaza ka ce baka bukata kai kaga wanda ya ce baya bukata yana da wahala duk wata in ana baka 100,000 za ka ce ranka shi daidai 100,000 nan fa baya yi sana a kara mu amma shi ya ce baya bukata saboda yana gudun duniya sai ya kara da cewa yakfi aba dharrin sarihatuhu yace yan dabbobi yan kadan na Abu Dharr sun ishe shi yace kai haƙuri ranka shi dare wala ma karaja lokacin da ya fita bayan ya fita aka ce to an ba shi dama je ka ya fita sai da Ilisa kale te dunakum ma'ashara quraish yace taron quraishawa yace ni dai kuje duniyakum fa'zimuha ay addu alaiha yace duniyan ku ku rike wada'una wa rabbana yace mu kuma ku bar mu da ubangijin mu lafiya yace tunda ku kun samu saboda Quraishawa sune shugabanni yace tunda kun samu abin nan ku kuje da duniyan ku to Allah mu ku bar mu da ubangijin mu ya ma'ana ku bar mu da talaucin mu aya ta bayan mun karanta shi ba dan Makka bane dan kabilan Bani Gifar ne suna kan hanyar Quraishawa zuwa Sham tafiyan su da dawowar su kuma dama annabi ya faɗa al'a'imma min quraish shugabanni daga Quraishawa ne to amma sai dai a cikin wannan magana malamai suka ce a kaikaice a gaban su bai faɗa musu ba sai da ya fita yace mun ku rike duniyan ku mu kuma ku bar mu da ubangijin mu dama in ka zo ka ce a gwamna baka bukata ko shugaban kasa baka bukatan kaza to ai ba ce kai dogon sharhi ba kar kai faɗe faɗe ba a haka ba a haka in ya zo sai bayan ka zo gefe ka ce to ni kan gaskiya ne duniyan nan ku rike duniyan ku wallahi ku rike duniyan ku ne ba na bukata ku rike duniyan ku ka faɗa ma yadda ba za a ɗauki maganan a kai musu ba duk idan an kai musu za su sake kiran ka qultu ya ce wa fi hadhihi ruwaya a cikin wannan ruwaya raddun ala man za'ama akwai raddi ga duk wanda ya raya أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بنفع أبي ذر رضي الله عنه وما كنت سمع سمع جنا هذا سكة عثمان بن أفهان شين يتاقر ما أبو ذر يتي أكي شكوي الهالي ما هكبني شبا يبقات ما زماتك مرايا مي كوا ينزو ذاك يسامو وني أقوي ينا دبو بنت ينا دمو الولنسا كتي يزو غري يزونا ولا يبزي يزما غري أما أنك بتد وني شرقي جنجدا zai tsaya amma ya dawo gari ya zauna ba zai iya ba shi rayuwarsa ta can ya fi masa sauki walansu mutane haka suke sai suna so da iya to wannan rigiman da aka samu tsakaninsa da
Usman ibn Affan sai da wadansu suka nemi su dada luguguita biyu wadansu mutane ne kawai suka zo suka ce a'a ya Abazar kai babban sahabi ne na annabi kai mutum ne mai daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya baka kariya iri daban-daban kun yi jihadi kun yi kaza amma mun ji ana ta samun matsala tsakaninka da khalifa to mu abinda muke so ka nada tuta za mu tara maka jama'a ka je ka yaki khalifan gaba daya ya kafin shi daraja sai ce jaudi sai kun zo da babban magana shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.